يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت هيوى كودا مهاتا بياني كدا كودا مهاتا بياني كدا. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdul ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya gayyaci ƴan fafatuka mata da nufin neman hanyar daƙile yawan faɗe da ya buwayi al'umma a Najeriya, da ya kai ga yanzu masu wannan ɗabi'a sukan kashe waɗanda suke yi wa fyaɗen. Lamarin da ya sa mata a jihohi da dama suka yi gangamin jan hankalin al'umma kan wannan lamari. Waɗanda muka gayyato sun haɗa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa, Halima Jabiru, da Saudatu Madi, shugaban ƙungiyar kare harkokin mata da ƙananan yara Rafa, da Sadiya Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar da ke hankoran kare harkokin ƙananan yara da ake kira Tallafi Najeriya, sai kuma Aisha Buba, ƙwararra a fannin sanin halayyar ɗan Adam. Jagorar wannan tattaunawa, Shamsiya Hamza, ta tambayi kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa, Halima Jabiru, hukuncin da ake yi wa waɗanda ake samu da wannan laifi, sai ta bayyana cewa
hukunce-hukunce da ake yi suna ga ba su da zafi yadda ya kamata. Domin a nan muna ta ƙoƙari wannan yanzu dubobi idan aka yi fasin nashi, insha Allah akwai hukunci masu zafi-zafi da aka sa akan duk wanda aka same shi da wannan aikata wannan abu. To abubuwa da yawa muna nan ana ta ƙoƙari. Jihar Nasarawa muna kuma yana bakin cikin irin wannan abubuwa, saboda haka duk wani abu da zai bada goyon baya in dai akan maganar yara ne, to baya gazawa a kai. Insha Allah za mu haɗa da addu'a da kuma sa ido da kuma aiki da hukuma na tsaro da zai cewa wannan abun bakin ciki. Muna a fata Allah zai kawo takaita mana wannan al'amari. Ga yi nan yanzu ya ma kai bayan an yi fyaɗe, sai a sake kashe hukuma na gwamnati. Dole a tsaye tsaye su social organization, civil society organization suna ƙoƙari kwarai da gaske. Ko yau Common Federation of Muslim Women Association a Nasarawa ce sai da muka yi march, muka je aka yi present na ilimin ɗin su, muka yi presenting wa speaker ma deputy governor ya wakilci gona, muka ba shi wa speaker na position namu na matan Nasarawa state, muka kuma je majalisa muka ba speaker letter akan displeasure namu da kuma mu ya say no to all forms of abuse wanda ake ma mata da kuma ƴaƴanmu maza da mata, domin conveying wannan position namu a matsayin mu na mata na wakilin matan jihar Nasarawa. Kuma speaker ya mana alƙawari duk irin dokoki da suke a ƙasa a da za su sake su zama su duba don su kogo hukuncin ba su yi ba, su duba wani irin hukunci ne za a ƙara dubawa a ƙara yi don da wanda ke ƙasa bai nuna cewa yana amfani ya zama kamar deterrent to others.
Idan muka waiwaiki Aisha Buba a matsayinki na ƙwararriya wacce ke wacce ta san halayyar ɗan Adam, wannan matsala ko zaki iya bayyana mana illan da yake da shi ga wanda aka ciwa zarafi, ganin cewa wasu ma idan hakan ya same su shikenan ya ta gayyara rayuwarsu, ko kuma wasu ma sai ki ga sun ɗauki hukuncin ma ta kashe kansu?
Gaskiya kamar yadda kika faɗa, yana da illa mai matuƙar girma, saboda a yanayin aiki na da kuma abokanan aiki na, musamman kwanakin bayan nan da muke ta ganin magana akan fiyaɗe yana tasowa, muna samun mutane da suke da damuwa suke zuwa wajen mu domin tattauna damuwar su, sai kiga cewa akwai labarin fiyaɗe a cikin damuwar su. Wani lokacin ma za ki ga fiyaɗen ya faru ne shekaru da dama da suka wuce, amma duk da haka abin yana damun su, yana damun rayuwar su. Shine wannan yana nuna irin yanayin girman yadda fiyaɗe yake damun mutum, yake damun al'amuran rayuwar mutum. Yana iya kawo wa mutum tsananin damuwa wanda nake cewa depression, kuma shi wannan tsananin damuwan ba daidai yake da damuwar da mutum yake iya shiga yau da gobe ba. Wannan yana tsananin damuwa ne, har in yayi girma yakan iya kaiwa ga mutum ya ji kwata-kwata rayuwa ta fita daga kanshi, ba ta san tayi tunanin komai na rayuwa, ba ta jin daɗin komai na rayuwa, ba ta jin daɗin kowane alaƙa da mutane, har mutum ya fara tunanin ɗaukar ransa. Wani lokacin kuma za ki samu mutum duk daɗewar abin da ya same shi sai su kai shekara da shekaru suna yawan mugayen mafarkai wanda yake tuna musu da abin da ya same su. Wani lokacin ki samu mutum baya iya rayuwa yadda ya kamata, ko mutum baya sha'awar ya ji yayi aure, saboda idan yayi tunanin abin da ya same shi kwata-kwata sai ya rika hargitsa masa rayuwarsa da yanayin littafinsa. Wani lokacin kuma, saboda yanayin yanda a gari a sosai society muke yawancin uzurawa da la'anta da zagin mutanen da fiyade ya same su akan cewa laifin su ne ya farka kwata-kwata mu'amalar su da mutane ta canza ya kan sa in mutum ne mai walwala ya dawo kwata-kwata bai da walwala ya kan sa wani lokacin mutum baya iya bacci baya iya cin abinci da kyau so irin waɗannan abubuwan duk suna iya samun mutum wanda fiyade ya same shi kuma suna iya zama har shekara tsawon shekara da shekaru bai zama lallai wai da ya faru sai su rika jin haka ba sai ya tafi yana iya zama da su shekara da shekaru sama da shekara goma sama da shekara 20 mutum yana fama da irin wannan damuwa yana fama da irin wannan tunani da matsaloli saboda abin da ya same su to kamar yanda kika ce da farko gaskiya wani lokacin yana kai tsananin har su ji suna son su dauki ransu wasu suna aikatawa su dauki ransu wasu kuma kafin su aikata a su samu taimako so irin wannan gaskiya ba karamin yadan wani lokacin har ya kai matsayin da zai hargitsa mutum amfanin kwakwalwarsa sai kiga mutum ko ya zama kwakwalwarsa ba ta aiki da ya kamata ko ya zama kamar mutum ya fara zaucewa saboda yanayin tunani da irin damuwan da suka shiga ciki so babu yanda baya faruwa gaskiya
Hajiya Saudatu Madi idan na dawo gurin ki wanda irin hukunci kike gani ya dace a matsayin da ke kare haƙƙin mata da kuma yara me zaki
ai yanke hukunci ba na mutum bane ba na hukuma ko a yanzu a Najeriya muna da dokoki muna da gewan da kowa ya sani criminal code muna da criminal code muna da child rights act muna da violence against persons prohibition act wacce doka ce aka yi ta 2015 wacce ita ke rara aini ta dubi menene hukuncin fyaɗe a yadda yake tafi a duniya wacce kowa ya sani kuma ko wanda bai sani ba fyaɗe ya ɗauki wani matsayi yanzu majalisar ɗinkin duniya da kuma kotun duniya ta ba shi matsayin laifin yaki wato daidai yake da laifin kashe mutum babu haƙƙi a lokaci ko kuma daidai yake da lokacin yaki a kashe mutum wato abinda mutum yake cewa war crime wato yadda laifin yaki na cin zarafi yake a lokacin yaki da gaira aiki ba kuma tare da abokin gaba ba ne ba a yadda da haka ba to saboda haka shi laifin nan a cikin penal code da criminal code yana da hukuncin har daure rai da rai a cikin bab act wato wannan hukumar dokar cin zarafi kare mutane haramtawa da kare mutane daga cin zarafi shi ma yana da tsauraran mutane saboda haka ni a nawo faɗin ba wai mataki bane ba kuma laifin hukunci ne kaɗan ba aiwatar da hukunci ne muke da matsala kuma kamar yadda muka sani dama ita doka za a yi ta amma ba ita za ta aiwatar da kanta ba kuma ita za ta tafiye da kanta ba mun shekara 14 muna fafutukar neman aifasin a kaddamar da wannan doka ta hana cin zarafi don mun raina irin yadda aka faɗe shi a cikin filin da criminal code aka kuma yi to amma idan kika yi doka yau tana buƙatar aƙalla abu bakwai na farko tana buƙatar a ba da kuma kuɗi da kuma goyon bayan aiwatar da ita kowace doka kuma tana da hukumar da ke da alhakin aiwatar da ita kamar yanzu waɗannan kin ga akwai justice ministry of justice national commission na sarawa tana magana alaƙa su ta tawo alaƙa da su da ministry of justice akan waɗannan al'amura don duk wani hukunci duk wani wanda za a kawo gaban kuliya sai ya ji ta wannan ma'aikata akwai hukumar ɗan sanda wanda suke da haƙƙin bincike akwai asibiti wanda suke da haƙƙin bincike su ga lafiyar mutum ta tafi ko ba ta sadu sakamakon wannan al'amari da aka yi muna da hukumai me ake kiran shi suna ɗan jarida ku kan wani irin abu aka ɗauka an ɗauke shi labarin zuma ne ko labarin zaki kawai a yi shi rauki ya wuce shi kenan ya ƙare ba za a ƙara bin kajin shi ba sai kuma wani ya tafi saboda haka ba tsananin ne yake ban biki ba yanzu mace za a yi mata fyaɗe idan ta je wurin farko da ya kamata ta fara zuwa shi ne wurin 'yan sanda amma ba ta ma san inda za ta ba ko kuma in ka samu ta je ko kuma an tallafa mata ta je za ki iske cewa tana da matsalar cewa ana cewa ina me yasa ta je wurin sai a mai da mai laifi kuma a ƙara musu laifi to yawancin ku ba sa so su je na biyu kamar yadda wata 'yan uwa ta faɗi ana ƙyamar abin ana ganin ƙazafi ne ko kuma wani mummunan farki ne so ba ma za a je wurin 'yan sanda ba rirrufewa a ciki kamar yadda ta faɗa na uku kuma idan har aka kama hanya ana an samu kyakkyawan karɓuwa a 'yan sanda an samu kyakkyawan rahoto daga asibiti an tafi kotu to wurin ke kaka dawo yau an daga gobawa ne zuwa ga kiwonci tai kaza sai ki ga mutum har ya gaji da yawon kudi yau an daga da sau da tsara gobe an daga haka sai ga mafi yawan lokaci matan suna ganin kawai wannan ma ba abin gaba ne ko kuma sai an gama duk wannan an yi ta shawara a ciki da alƙali ya dauki matsayin cewa to ya ba shi daurin wata uku ko kuma tare da 3000 ko ta 10000 bayan dokar tana nan kila zai ce shi ne ga abin da aka yi ba ko kuma bai da bai da shi da ta bada da hukuma ta bada saboda kin san mu yanzu a Najeriya wanda aka yi mafaɗi ita magana ta baki ita ba sai wasu mutane su zo a cikin dokar ne fa wannan yake sai mutane wasu daban sun zo sun ce sun ga sai da aka yi mata daɗi to kullum ina tambaya shi wai da zai yi mummunan aiki yana aika goran gayya ne sai aikawa saboda haka ni abin da nake so in ce dannanin doka ba shi bane kadai muke bukata eh lalle ana bukatar hukunci mai tsanani a kasar nan ne aka yanke hukuncin kisa ma barayi dan kusa da mukami an daina ba daina ba sai kiga an yanke hukuncin kisan an kai mutum an aje zaman dindindin wani kuma ma sai kiga banda zaman dindindin mu amma zo an ce ga wasu sako shida tattu an kyale
to sai a sake yi mana ahuwa domin rashin kyan wannan sautin da aka nada ta wayar tarho bisa dalilan ba da tazara nan kuma za mu sallama da bakin namu kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Halima Jabiru da Saudatu Madi shugabar kungiyar Rafa da Safiya Adamu daya daga cikin shugabannin kungiyar tallafi Najeriya da kuma Aisha Abuba kwararra a fannin halayyar dan adam idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji abin da matasa suke cewa dangane da wannan lamari Yanzu a madadin bakin namu da kuma Shamsiya Hamza da te mana hira da su sai kuma Shubahiro da Dodone daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi